الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى لدكا ولدن جينا يبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Laraba 3 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 6 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 10 a bangaren lissafi suratu Yunus kafin darasi ne wuta muyi suka iya gabata na'am wai an kuwa yake tambaya menene hukuncin jingina lalacewar tarbiyya zuwa zamani so da yawa za aka ji ana jingina cewa zamani ne idan yara sun yi abin da bai dace ba matasa musamman matasa sai ka ji ana zamani ne jingina lalacewar tarbiyya zuwa zamani zalunci ne zamani ba shi ya lalata tarbiyya ba jama'ar su ne suka lalace da waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da su da ƴaƴansu da matansu suka zama na ƙwarai da mafi yawan jama'a a yau wanda mazansu da matansu da yaransu sun lalace zamanin da waɗancan suka rayu mu ma zamani ne muke rayuwa a cikin shi me ya gyara waɗancan shine Al-Qur'ani da Sunna ba abin da zai gyara al'umma ta yau haka nan wanda za ta zo gaba har izuwa kiyama illa karantarwa ta Al-Qur'ani da Sunna haka daga cikin maganganun magabata suke cewa lan yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha karshen wannan al'umma ba yanda za a yi ya gyaru ya nagarta sai da abinda wato na farkon suka gyaru da shi in muka waiwaya ba abinda ya gyara mazanjiya da matansu da matasansu illa al-qur'ani da sunna don haka ta bangaren zamani ba bambanci maganar cewa zamani ne wannan bayyada cewa ga mai imani da Allah da ranar kiyama mu ce da hadisi a jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rawaito daga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala ubangiji da kansa yake cewa dan adam yana cutar da ni domin yana zagin zamani ni ku ni ne zamani domin ni nake juya dare da rana an gane ko ni nake juya dare da rana don haka kasancewar anan bayya halatta duk wani abu da zai faru a jingina shi zuwa zamani cewa zamani ne yazo da shi a zamani ba shi da ta cewa duk abin da yake gudana a cikin shi ubangiji subhanahu wataala ne yake gudanar da shi in jama'a ta gyaru to ta bi dokoki na ubangiji subhanahu wataala in ta lalace haka nan juya ma dokar ubangiji subhanahu wataala baya shine ya lalata ta amma zamani ba shi da sanya hannu akan haka daga cikin tambayoyin mu wanda yake na jiya mun dan yi ishara akan cewa zobe na bakin karfe shi ma haramun ne mumini yasa, kuma wannan ba bambanci tsakanin namiji da mace. A inda aka samu bambanci tsakanin namiji da mace wajen sanya zobe wanda yake na zinare, zobe na zinare ya halatta ga mace ta sa, amma namiji haramun ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga zinare da hannunsa na dama, ya daga tufafin alhariri da hannunsa na hagu, manzon Allah sai ya ce waɗannan abubuwa biyu haramun ne ga mazan al'umma ta halak ne ga matansu. Dan aljanna ba zai yi ado da zinare da alhariri a wannan rayuwa ta duniya sai dai idan ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الشاهد يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. إن الجنة الله يجي أنا مستقوى أجدن الجنة أدوان إيكي نزيناري لغولا غولي سي الله يجي ولباسهم فيها حرير. Tufafin ƴan aljanna a aljanna Ubangiji ta'ala ya ce alhariri ne. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. To dan haka kasancewar amma shi bakin karfe wannan haramun ne, kamar yanda hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Amr ibn Shu'aib ya rawaito daga mahaifinsa, shi kuma daga kakansa shine Abdullah ibn Amr ibn al-As, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala ba'd ashabihi khataman min zahab. Manzon Allah ya ga zobe na zinare a hannun wani daga cikin sahabbansa, fa'arada anhu, manzon Allah sai ya kauda masa kai. Kauda kan da manzon Allah ya masa anan inkari ne manzon Allah yake yi, me za a yi fa alqahu, sai ya fitar da zoben ya jefar da shi. Larabawa suka ce annabibu man yafhamu bil ishara, mai hankali shine wanda ke fahimtar inda aka sa gaba a sanadiyar nuni. Da mayaka manzon Allah ya juya kanshi ya san cewa wannan zobe da yasa bai dace ba, sai ya fitar da shi ya jefar da shi. Wattakhadha khataman min hadid, bayan haka kuma sai ya sa zobe na bakin karfi. Fa qala hadha sharrun, manzon Allah ya ce wannan shi yafi muni, yafi mugunta, yafi sharri. Haza hidiyatu ahlin nar, manzo Allah yace zoban bakin karfi ado ne na ƴan wuta. Fa alqahu, wannan sahabi sai ya cire sai ya jefar da shi. Fa takaza khataman min warqi, zuwa wani lokaci kuma sai ya rike zobe wanda yake na azurfa. Fa sakata anhu, manzo Allah ya ja bakin sa ya kyale bai tanka masa ba. Kyaliya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna cewa a ci gaba da yi. Wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adabul Mufrad. An gane ko haka nan al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafin sa Musnad, hadisi ne ingantacce. To dan haka wannan hadisi malamai suka ce iya abin da yake fa'idantarwa haramun ne ga mai imani da Allah da ranar kiyama, namiji ko mace, wato ya sanya zobe wanda yake na bakin karfi ko na azurfa ko kuma zinare. Don haka yana daga cikin waɗanda suka tafi akan haramcinsa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Umar Allah ya kara masa yadda. Umar ya ga wani daga cikin sahabbai ya sanya zobe wanda yake na zinare, Umar sai ya umarce shi cewa maza ya fitar da shi. An gane ku ziyada sai yake cewa ya amiral mu'minin inna khatami min hadid, yace ni kuwa na bakin karfe nake da shi. Qala zalika antan, yace wannan yafi muni yafi sharri, yafi na zinare sharri. Don haka kuma daga cikin magabata al-Imam Malik Allah ya ji kansa, kamar yanda almajirinsa Abdullah ibn Wahab shi ma ya rawaito daga al-Imam Malik, tambaya aka masa game da sanya zobe na bakin karfe da na tagulla. An gane ku? Al-Imam Malik sai yace lam azal asma, yace ban gushe ba ina ji daga magabatan kwarai annal hadida makruhun, cewa zobe na bakin karfe haramun ne. Abinda yake nihi da makruhun anan karka fahimci cewa makruhi a istilahi malamin fiqh, abinda yake nihi haramun ne. sai yace wa anfa amma gairuhu fala, amma wannan sai yace wannan ya halarta kenan banda na zinari irin na azurfa wannan shi ya halarta. Haka al-Imam Ahmad da Sahabi Ibn Ibrahim Ibn Rahuya su ma gaba ɗayan su sun tafi akan wato haramcin sanya zubi na bakin karfe, dalili ko wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani yakan iya cewa ina ga hadisin da ke cikin sahihai na mace wadda ake kiranta al-wahiba wadda ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi na baka kaina. Manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa bata kayitar da shi ba. Manzon Allah ya saddake. Wani sahabi ya fahimci manzon Allah baya bukatar ta. Sai ce ya rasulullahi in har baka bukatar ta ni a auren. Manzon Allah ya ce je ka kawo sadaki. Ya buga bai samu komai ba. Ce ya rasulullahi sidi zani na gyautuna wanda nake daurawa. Manzon Allah ya ce in ka ba ta gyautanka kai kuma ka daura me kuma me za ta yi da gyautanka. Manzon Allah a ƙarshe da ya ce masa iltamis walau khataman min hadid, je ka nemo sadaki ko da zobe ne wanda yake na bakin ƙarfi. To kamar yadda Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin Fathul Bari yake cewa wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan halaccin sanya zobe na bakin ƙarfi, malam yake cewa wala hujjatu fihi, babu hujja a ƙarƙashin wannan hadisi. لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس. حالتين شيوا كريكي أبو بايا نونا حالتين شيوا كسا أغانيه كما لك أبو بايا نونا حالتين كسا. مزان الله صلى الله عليه وسلم ياما ونصحابي كوتر عمر نيهو علي بن أبي طالب. مزان الله يتي ناما كوانا كوتا بادن كسابا بادن كسابا كينن كسيدا كي أمفاني لكودو. Don haka a nan kasancewar shi ne malamai suka ce yanzu kalli zobe na dinare ya halatta mutum ya rike shi a matsayin katihu in ya buƙaci kuɗi ya saida, a matsayin ka na namiji za ka iya rike zobe na dinare a matsayin katihu, kaga za ka iya rike shi in ka buƙaci kuɗi ka saida ka yi amfani da kuɗin, amma ka sanya a jikinka ka yi ado shi ne haramu. Don haka kenan shi ma a nan zobe na bakin karfi yana halatta mutum ya rike shi amma baya halatta kuma ya sanya a jikinsa, dan za a iya amfani da shi akan wasu abubuwa na daban, amma sanya shi ga namiji ko mace wannan haramu ne. Kenan halaccin da manzon Allah ya ce je ka nemo zobe koda na bakin karfi, cewa ya nemo koda zobe na bakin karfi baya nuna halaccin kenan sanya zobe na bakin karfi. Zai iya nemowa ya bata ita kuma ta sayar da shi, an gane ko ta yi amfani da wannan kuɗi a matsayin sadakinta. Don haka dai a taƙaice kenan zobe na bakin ƙarfi ba bambanci tsakanin namiji da mace game da haramcin sashi. Zobe wanda yake na zinare haramcinsa yake banta da maza ban da mata. Sannan kuma mun yi bayani akan sanya zobe a wace yatsa ya dace a sa. Mun yi bayanin cewa hannun hagu. To duk da cewa akan wannan mas'ala malamai sun kawo cewa wace wani hannu ya dace a sanya zobe, wasu malamai suna ganin cewa hannun dama, wasu suna ganin cewa hannun hagu, sabani suka yi mai yawa. A ƙarshe dai Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa dukkan abubuwa biyu ya halatta, in ma ka sanya a dama ko kuma ka sanya a hagu. To in a dama za ka sanya ko a hagu, a wace yatsa za ka sa? Akwai yatsotsi waɗanda haramun ne ka sanya zobe a cikinsu, ita ce yatsa manuniya da yatsa wannan ta tsakiya, kamar yadda hadisi ne sahihi Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni, ya Ali sallallahu alhuda wassadat, ka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala shiriya da dacewa a cikin dukkan al'amura. Sai ce wa nahani an aj'ala al-khatama fi hadhihi wa hadhihi wa ashara yani as-sababa as-sababa wal wusda, yace manzon Allah ya hane ni in sanya zobe a wannan yatsa da wannan. Ali sai ya nuna musu wato yatsa manuniya ita ce ake kiranta as-sababa, da kuma al wusda ita ce wannan yatsa ta tsakiya. In a dama za ka sa ko a hagun, haramun ne ka sanya zobe a manuniya ko a yatsa wadda take ta tsakiya. wannan shi ma hadisi ne sahihi kamar yanda al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da al-Imam Ahmad da Ibn Hibban sun fitar da shi hadisi ne ingantacce abinda yake nunawa haramcin sanya zobe a ɗaya daga cikin yatsotsin nan guda biyu manuniya ko kuma yatsa wadda take ta tsakiya ita ce ake kiranta al-wusla darasi da gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 36 wanda kafin ita aya ta 34 da 35 Ubangiji ta'ala na nuna mana dalilai waɗanda suke tabbatar mana da cewa shi ya cancanta a sarrafa masa duk wani abu mai sunan ibada kamar yanda tambaya ce ta kurewa ta kai mutum bango Allah ya umarci manzansa cewa ya tambayi mushrikai masu da'awar cewa Allah na da abokin tarayya shine Ubangiji ta'ala yace kul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ce da su wai daga cikin gumakanku waɗanda kuke bauta musu koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala mai yabda'u al-khalqa shin wai akwai wanda ke fara halitta a babu ita thumma yu'iduhu sannan kuma in ta lalace sannan ya maida ta tambaya ce Allah ya ce a musu hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wai daga cikin gumakanku akwai wanda ke fara halitta a babu ita sannan kuma in ta rubuje ya maida ta amsa shine babu to wa yake fara halitta a babu ita sannan kuma in ta rubuje ta zama kasa ya maida ta shine Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya faɗa mana a cikin suratul rum Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'u Ubangiji ta'ala shi ke fara halitta a babu ita sannan kuma shi yake maida ta sannan kuma zuwa gare shi ne za a mayar da ku ya saka ma kowa da irin aikin sa an gane ku shine sai ya ce kulillahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu ce da su Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ke fara da halitta a farko ba tare da ya ga samfarinta a wajen wani thumma yu'iduhu sannan kuma bayan ta rugurguje shi yake maida ta kamar yanda ya ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu sai ya ce wa huwa ahwanu alayhi Ubangiji ta'ala shi yake fara halitta a babu ita sannan shi yake maida ta yace kai sake halittar ma shine mafi sauki gare shi kenan wannan a daidai hankalin cewa duk wanda ya kirkira abu da hurku to sake shi ba zai zame masa wahala ba to amma ga Ubangiji subhanahu wata'ala kirkira halitta da sake ta dukkan su ba su da bambanci sai Allah yace fa anna tufakuna taqaqa ake juyar da ku wato bayan bayyanar irin waɗannan dalilai kaga yake juyar da ku daga gaskiya kaga anan kenan wannan dalili ne wanda ke nuna mana cancantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da kadaita shi da ibada domin shi ke halittar halitta kuma shi ke sake ta ma'ana bayan ta rubuje ta zama kasa sannan tambaya ta biyu sai ce kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq ce da su wai daga cikin gumakanku akwai wanda ke shiryar da mutum zuwa ga gaskiya ma'ana ya nuna maka hanya wadda take madidiciya Ubangiji ta'ala sai an gane ko amsa shine babu in har basu ce da kai komai ba Ubangiji ta'ala yace to ga amsar da zaka ba su kulillahu yahdi lil-haq ce da su Ubangiji ta'ala shi ke shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga gaskiya Allahu anan bi ma'ana ila ay ila al-haq afa man yahdi ila al-haqqi ahqqu an yuttaba shin yanzu Ubangijin da ke shiryar da bayinsa zuwa ga gaskiya shi ya fi cancanta abi amma la yahdi illa an yuhda ko kuma wanda baya shiryar da wani shi ma sai an shiryar da shi ma'ana gunki wanda bai isa ba ya gusa daga mahallin da aka aje shi sai dai an gusa shi Ubangiji ta'ala yace famalakum kaifata hukum me yasa ne kuke irin wannan hukunci ma'ana kuke rai cewa Ubangiji ta'ala yana da abokin tarayya cewa wai gumakan ku sun cancanta a sarrafa musu wani abu sunan ibada a ƙarshe Allah yace wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna mafi yawan su Allah yace ba komai suke biya ba face zato wai shine cewa gumakan nan za su zame musu tsani tsakanin su da Ubangijin su a ranar kiyama za su cece su kuma bautawar da suke musu suna bauta musu ne a makasudin cewa su kusantar da su da Ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah yace inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a lalle zato baya wadatar da wani abu game da gaskiya ma'ana duk wani abu wanda yake na zato to babu abu da zai tsaya ba matsayin ilimi an gane ko amma abin da ake nihi anan adh-dhannur rajih an wannan adh-dhannul marjuh domin zato kala biyu ne akwai adh-dhannur rajih akwai adh-dhannul marjuh adh-dhannur rajih shine ake gina wasu hukunce-hukunce na ibada akan su amma adh-dhannul marjuh bayya wadatar da komai game da gaskiya dan haka da irin waɗannan ayoyi malamai suka kafa hujjar cewa hadisi da'ifi ba a kafa hujja da shi a kowane fage daga cikin fagage waɗanda suke na shari'a saboda iya abin da yake fa'idantarwa shine adh-dhannul marjuh shine anan Allah yace inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a sai yace inna Allaha alimun bima yaf'alun lalle Ubangiji ta'ala masani ne game da abin da suke aikatawa kuma zai sakauta musu da irin abin da suka aikata a gobe kiyama to dan haka anan cancantar Ubangiji subhanahu wata'ala game da kadaita shi a cikin ibada na nuna mana shi yake halitta kuma shi yake sake ta kuma Ubangiji ta'ala shi yake shirye suwa wanda Allah ya shirye da shi shine shiryayye duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirye da shi to kasancewar waɗannan khasa'isur rububiyya su suke tabbatar da Ubangiji subhanahu wata'ala shi ya cancanta a bauta masa saboda su kansu mushrikan sun tabbatar da gumakansu ba sa aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يهيئوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وبنجي تعالى كيتشوا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ونن القرآن دع النبي محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يزودش Allah yace bi saukata ba an yuftara da za a kagi kwatancin sa min dunillahi faci sai daga wajen Allah domin alqur'ani zance ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya bambanta da zancen dan adam ba yanda za a yi dan adam ya tsara zancen da zai kai irin zance na Ubangiji subhanahu wata'ala zance ne wanda yake kunshe da fasaha da balaga da kuma takaita kalmomi da bada labarin abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba wannan ba wanda ya isa ya tsara zancen da zai bada labarin abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba da kuma kyawun tsari illa alqur'ani dan haka yace wa ma kana hadhal qur'anu an yuftara wannan alqur'ani bai saukaka ba da za a kagi kwatancin sa min dunillahi kenan illa min indillahi sai dai daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala sai yace walakin sanadi alqur'ani ya sauka tasdiqan ladhi bayna yadayhi dan gaskata abinda ke gaba gare shi na littattafai littattafan da suka gabaci alqur'ani at-taura da injila da zabura Al-Qur'ani ya zo ne a makasudin ya gaskata waɗannan littattafai kuma ya nuna duk wasu abubuwa waɗanda aka canza wanda ahlul kitabi sun canza wasu ayoyi da Allah ya saukar da su a cikin At-Taurat da Injila suka sa iya abinda ransu yake so to Al-Qur'ani duka ya fallasa su ya ƙaryata su ya nuna duk irin abubuwan da suka canza zance na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine can Allah ya ce afataqu mauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da can yuharrifuna al-kalima amma wabihi wa nasu hawwa mimma dhukiru to dan haka shine yace walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sanadi al-qur'ani ya sauka dan gaskata abinda ke gaba gare shi na littattafai ya tabbatar mana At-Taura littafi ne wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya turo manzonsa Annabi Musa salawatullahi wa salamu wa barakatuhu alayhi haka ne Injila littafi ne wanda Allah ya turo Annabi Isa zuwa Bani Isra'il haka nan Zabura littafi ne wanda Allah ya saukar ma Annabi Dawud ba ta hanyar da muka sani gaskiyar waɗannan littattafai illa ta Al-Qur'ani sai ya ce wa tafsilal kitabi an gane ko kuma ka ce walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi sanadi al-qur'ani ya sauka domin gaskata abin da ke gaba gare shi shine kenan na al'amarin kiyama da abin da yake bayan ta an gane ku abin da zai wakana gabanin al-kiyama kenan da abin da zai tabbata aini na al-kiyama al-qur'ani ya sauka ne dan gaskata abin da ke gaba gare shi wa tafsilal kitabi kuma dan rabe hukunce hukunce a bayyana halak da haram da gaskiya da bata la raiba fihi kuma babu kokonto game da kasancewar shi daga wajen shine yace la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto a cikin sa game da kasancewar shi daga wajen ubangijin halittu yake din mai hankali in aka karanta masa alqur'ani to ya tabbata cewa alqur'ani wato ya sha bamban da zancen halitta zance ne wanda yake na mahalicci ubangiji subhanahu wa ta'ala shine Allah ya ce wa tafsilal kitab kuma dan rabe hukunce hukunce kenan halak da haram da gaskiya da shi da bata la raiba fihi babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin daga wajen ubangijin halittu yake nan kenan shaida ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ke badawa ga manzon shi sallallahu alaihi wa sallama cewa ba shi ya kaji wannan alqur'ani ba wannan alqur'ani littafi ne wanda ya sauka daga wajen ubangijin halittu maqasudin saukar da shi gaskata abin da ya gabace shi na littattafai kuma dan rabe hukunce hukunce ga jama'a kamar yadda su mushrikai suke da'awar cewa shi ya kaji wannan alqur'ani sai Allah ya ce am yaqulu naftarahu bari dai fada suke cewa wai manzon Allah shi ya kaji wannan alqur'ani Allah ya ce kul ce da su fa'atu bi suratin mislihi in har kuna ganin cewa ni na kaji wannan alqur'ani a karan kaina to ku zo da wata sura ta musamman kwatancin sura ta alqur'ani an gane ko sura dai tak Allah ya nemi cewa su zo zamu iske nan gaba a farko dai ubangiji ta'ala ya nemi cewa su zo da kwatancin alqur'anin gaba daya kamar yanda yake bakai gaba da a cikin suratul baqara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan Allah sai ya nemi cewa su zo da didi da sura dai kwatancin sura ta alqur'ani nan gaba zamu iske a cikin suratul hud sura 10 Allah ya nemi cewa su zo da ita kwatancin surori na alqur'ani da suka kasa aka dan sassauta aka ce su zo da sura daya daya kamar sura ta alqur'ani da suka kasa zawa da sura zance ma aka nemi didi da aya dai su zo an gane ko fali atubi hadithin mislihi in kanu sadiqin to shine anan Allah ya ce kul ce da su fa'atu bi suratin mislihi ku zo da wata sura kwatancin sura ta alqur'ani a wajen kenan fasaha da balaga da kyawun tsari da bada labarin abin da ya wuce da wanda ake ciki da wanda zai zo gaba wad'u man istaqatu min dunillahi kuma ku kirayi duk wanda za ku iya koma bayan Allah wanda kuke bauta musu su kawo muku agaji akan zawwa da didi da sura dai ta alqur'ani in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya game da cewa manzon Allah shi ya kaji wannan alqur'ani duk wani wanda zai iya kawo muku agaji kuma bayan Allah ku nemi agajin shi ya taimaka muku akan zawwa da sura dide da sura dai ta alqur'ani suka kasa ubangiji ta'ala yace barkar rabu bi malami hidu bi ilmi bari dai sun karyata da abin da basu kewaye da sanin sa ba wato shine alqur'ani inda sun san menene alqur'ani da ba za su karyata shi ba jahiltar ma'anar alqur'ani shine ya kai su zuwa karyata shi shine Allah yace barkar rabu bi malami hidu bi ilmi bari dai sun karyata game da abin da basu kewaye da sanin sa dan haka ga ka'ida larabawa suke cewa almar'u aduwwu ma jahila shi mutum makiyin abin da ya jahilta duk abin da baka san shi ba to kuma gaba za ka ringa yi da shi kenan rashin sanin alqur'ani da wasi ba shine ya kai su zuwa ga karyata shi sai Allah ya ce walamma ya'tihim ta'awudu yayin da wato karshen al'amarin bai zo musu ba shine karshen karyata alqur'ani karshen karyata alqur'ani shine tabewa da hallaka kenan inda a ce karshen karyata alqur'ani ya riga ya bayyana gare su to da ba za su karyata shi ba an gane ko shine Allah ya ce bal kadzabu bi ma lam yuhidu bi ilmihi wa lam ma ya'tihim ta'wilu bari dai sun karyata da abin da basu kewaye da sanin shi shine alqur'ani yayin da kenan karshen al'amarin bai zo musu ba shine alƙawari na ubangiji da ya ga duk wanda ya karyata alqur'ani cewa karshen shi tabewa da hallaka inda sun ga wannan tabewa da hallaka to da ba za su karyata shi ba ubangiji ta'ala yace kazalika kamar yanda mutanenka suka karyata wannan alqur'ani kazzabal ladina min qablihim wadanda ke gabaninsu na al'ummu sun karyata manzannin ubangiji subhanahu wata'ala da littattafan da suka zo musu da shi kamar yanda yahudawa suka karyata injila ta annabi isa kamar yanda kuma su ƴan mushaw suka karyata alqur'anin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimi ubangiji ta'ala ya ce fanzur kalli kaifa kana aqibatu zalimi yaya karshen azzalimai ya kasance ai shine tabewa da hallaka nan mamaki ne Allah yake ba manzon sa fanzur kaifa kana aqibatu zalimi ubangiji ta'ala ya ce kalli karshe yaya karshen azzalimai ma'ana masu karyata manzannin ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya karshen su ya kasance ai shine tabewa da hallaka sai Allah ya ce wa minhum man yu'minu bi daga cikin mutanenka akwai wanda ke imani da wannan alqur'ani ya gaskata shi wa minhum man la yu'minu bi ubangiji ta'ala ya ce daga cikin su kuma akwai wanda baya imani da shi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin ubangijinka shine mafi sani game da mabannata ya san suwa suka yi imani da alqur'ani ya san kuma suwa suka karyata shi sai yace wa in kadzabuka in har sun karyata ka fa kulli amali wa lakum amalukum ce da su aiki na dai nawa ne wa lakum amalukum kuma aikin ku naku ne aikin da nake na kadaita ubangiji na a cikin ibada da yi da bin dokokin sa wannan aiki ne nawa ba abin da ya shaye ku kenan sakamako na zai kasance akan wannan aiki nawa akan agobar kiyama wa lakum amalukum kuma aikin ku naku ne kenan aikin ku wanda yake mara kyau kuma za ku samu mummunan sakamako akan shi kenan fa kulli amali ay jazaa'u amali wa lakum amalukum ay jazaa'u amalikum sakamakon aiki na nawa ne kuma sakamakon aikin ku naku ne kamar yanda yake lakum dinukum wal yadin kamar yanda yake lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum sai yace antum bari'una mimma a'malu ku fitattu ne game da abin da nake aikatawa ma'ana ba ku ba abin da nake aikatawa wa ana bari'un mimma ta'maluna kuma ni ma ba ni ba abin da kuke aikatawa ma'ana kun yi hannun riga game da duk abin da nake aikatawa shine na kadaita ubangiji na a cikin ibada wa ana bari'un mimma ta'maluna ni ma nayi hannun riga game da abin da kuke aikatawa shine na sanya ma Allah abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa shine yace antum bari'una mimma a'malu ku kubutattu ne game da abin da nake aikatawa ma'ana ba ku yarda da aiki na ba wa ana bari'un mimma ta'maluna ni ma na kubuta game da abin da kuke aikatawa kenan a takeice kamar kace ba ku ba abin da nake aikatawa ni ma ba ni ba abin da kuke aikatawa kenan ba ku yarda da aiki na ba na kadaita ubangiji na a cikin ibada dan haka ni ma ban yarda da abin da kuke aikatawa na sanya ma ubangiji na abokin tarayya a cikin abin da yake hakkinsa kenan wannan Allah yana nuna mana halayen mushrikan farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su kasancewar alqur'anin nan ba su yarda da shi ba kuma kiran da ake musu na kadaita ubangiji subhanahu wataala shi ma ba su yarda da shi ba dan haka kuma karshen duk wanda ya kasance halin sa haka shine tabewa da halaka shine sai ya ce wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilayk afa anta tahdi al-umya walau kanu la yusirun inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i illahi wa ma kanu muhtadin وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَيَجِي تَعَالَى يَجِي وَمِنْهُمْ وَاتُو دَغَا چِكِنْ سُو مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَكْوَي وَدَنْدَا سُكِي سَاوْرَارُو غَرِيكَ لُوكَچِنْ دَا كِكِي كَرَنْتَا وَنَّا الْقُرْآنِ أَمَّا سَاوْرَارَنْ دَا سُكِي يِي بَا سَاوْرَارُو بَنِي بَا وَنْدَا يِكِي نَكَرْبَا sai yace afa anta tusmi usumma Allah yace yanzu kai zaka iya jiyar da kurma kira walau kanu la yaqiluna koda sun kasance ba sa fahimta ba sa hankaltar inda aka sa gaba waye sai jiyar da kurma ba wanda yace jiyar da shi anan ma'ana duk wanda Allah bai jiyar da shi gaskiya ba wanda yace jiyar da shi ka shekara kana karanta masa alqur'ani ba zai fahimci inda aka sa gaba ni Allah yace wa minhum man yastami'una ilayka daga cikin su akwai waɗanda suke sauraron ka lokacin da kake karanta wannan alqur'ani afa anta tusmi usumma shin yanzu kai ka isa ka ji ka isa ka ji yadda kurma kira walau kanu la ya'qiluna koda sun kasance ba sa fahimta sai yace wa minhum man yanzuru ilayka ubangiji ta'ala yace daga cikin su kuma akwai wanda ke kallon ka amma kallo ne wanda yake ba na daukan izina ba afa anta tahdil umya Allah yace yanzu kai ne zaka iya shiryar da makahu zuwa ga hanya walau kanu la yusiruna koda sun kasance ba sa gani a takeice anan Allah na kure ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama hidayatut tawfiq shiryar da mutum zuwa karbar gaskiya wannan al'amari ne wanda ke hannun Allah bayyana tarayya da kowa wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi dan haka can Allah yace laisa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha haka yace innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin haka yace walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin haka yace walau sha Allahu la jama'ahum al-huda fala takunanna min al-jahili dan haka anan Allah yace kai ka isa ka jiyar da kurma kira walau kanu la yaqiluna koda sun kasance ba sa fahimta al-aql anan bi ma'ana al-faham walau kanu la yaqiluna koda sun kasance ba sa fahimtar abin da ake gaya musu kai isa ka jiyar da su sai Allah yace kuma daga cikin su akwai wanda ke kallon ka amma ba kallo bane ba wanda yake na daukan izina na lura sai Allah yace afa anta tahdil umya shin yanzu kai ka isa ka shiryar da makahu zuwa ga hanya madaidaiciya walau kanu la yusiruna koda sun kasance ba sa kallon hanya sai yace inna allaha la kenan wannan Allah yana nuna dalilin abin da yasa ba su yi imani ba Allah ne bai nufaci su da haka ba kamar yanda aya ta gabata kazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaqu annahum la yu'minu duk wanda Allah ya kaddara masa tabewa da halaka duk abinda za a zo masa da shi na ayoyi to ba zai yi imani ba innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minu walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alali to shine sai ya ce innallaha la yadhlimu an-nasa shay'an lalle ubangiji ta'ala baya zaluntar bayin sa didi da wani abu an gane ko nan shay'an na kira ce fi siyakin nafi ko mun kankantar abu ubangiji ta'ala baya zaluntar bayin sa sai ce walakin nan nasu sanidi su mutane an fusa hun ya gulimuna kawunan su ne suka kasance suke zalunta kenan anan karka fahimci cewa rashin yi musu dace zuwa hanya ta gaskiya cewa an zalunce su a ubangiji ta'ala bai zalunce su ba duk wanda Allah ya halitta sai da Allah ya nuna masa hanya biyu ga ta kwarai ga hanya ta banza iya abin da ya rige naka ka zaba ma kanka abin da ya dace inna hadaina husbila imma shakiran wa imma kafura wa hadaina hunnajidai an gane ku haka samudawa mai Allah ya ce wa amma samudu fahadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda to dan haka hidayatud dalala wal irshad hidayatud dalala wal irshad wannan Allah ya mallaka ma kowa duk wanda Allah ya halitta a fitrar da Allah ya halice shi ya nuna masa ga hanya ta kurai ga hanya ta banza kuma bayan haka sai Allah ya turo manzanni wanda aikin su su nuna mana hanya ta kurai da hanya ta banza bayan haka Allah ya turo wannan manzanni da littattafai wannan da tattafai manzannin Allah suka tafi suka gama rayuwarsu suka wuce suka bar mu da wannan da tattafai duk wanda ya dauki alqur'ani alqur'ani zai masa bayani ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza iya abin da ya rige kenan mutun ya zaba ma kansa haka kuma aiki ne na magadan annabawa su ma jama'a bayani ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza kenan naka yi rige ka zaba ma kanka dan haka kenan anan in ka zaba ma kanka hanya ta halaka to sakamakon da zai biyo baya ubangiji ta'ala sai ya kara ingiza ka an gane ko falan ma zagu azagallahu qulubahu duk wanda ya karkace ma gaskiya bayan bayyanarta to ubangiji ta'ala sai ya kara ingiza shi in ku kai kokarin neman gaskiya to wannan alƙawari ne na Allah kuma Allah zai nuna maka kuma ya maka dace game da tabbata akan ta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al-muhsinin don haka yace inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a lalle ubangiji ta'ala bai zalunta bayin sa daidai da wani abu walakin an-nasa anfusuhum yuzlimu sanidi su mutane sun kasance kawunan su ne suke zalunta sai yace wa yawma yahshuruhum ba mutanen ka labari ranar da ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tara bayin sa gaba daya shine yini na alkiyama ka Allah ya albasu ubangiji ta'ala yace tamkar ba su zauna ba a duniya illa sa'atan minan nahari face wata sa'a daga cikin sa'o'i wadanda yake nayi haka mushrikai za su yi rantsuwa da dukkan wadanda suka fandare ma ubangiji subhanahu wata'ala cewa wai zaman da suka yi kwata kwata a rayuwar duniya bai zamanto ba face kaman sa'a ɗaya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kazalika kanu yufaku shine anan Allah yace wa yawma yahshuruhum ba mutanen ka labari ranar da ubangiji ta'ala ke tara bayin sa ka allam yalbasu za su yi rantsuwa cewa tamkar ba su zauna ba a duniya illa sa'atan minan nahari face sa'a ita wato daga cikin yi ya ta'arafu da bayin ubangiji ta'ala yace a wannan lokaci za su sani juna lokacin da ake busa ta tashi jama'a daga sun tashi daga cikin kabari junan su zai sani juna amma bayan haka kuma duk wata sanayya ta gushi an gane ko a wannan lokaci ne za su sani juna shine Allah yace ya ta'arafu na bainahum za su sani junan su kenan a lokacin da suke tashi daga cikin kabari kamar yanda junan su ya san juna a rayuwar duniya kada khasiral ladina kazzabu bi liqa'illah tabbas wadanda suka karyata game da haduwa da ubangiji ita ce alkiyama tabbas sun tabi wama kanu mutadina Allah yace kuma basu zamanto masu shiriwa karyatawar da suka yi dan haka sai Allah ya makabtar da su ya kurantar da su duk abinda za a karanta musu ba za su fahimci inda aka saba ba shine yace kada khasiral ladina kazzabu bi liqa'illah tabbas wadanda suka karyata game da haduwa da ubangiji shine yini na alkiyama ubangiji ta'ala yace sun tabi wama kanu muhtadina basu zamanto ba masu shiryuwa zuwa hanya ta kwarai sai Allah yace wa imma nuriyannaka ba'dal ladina idu Allah yace ko kuma wato mu gwada maka sharan abinda muke musu alƙawari na azaba domin mu faranta maka ido kenan wannan a ganin damar mu Allah yace in mun ga dama sai mu nuna maka sharan abinda muke musu alƙawari na azaba tun daga nan duniya mu fara da mu kansu auna tawaffayinnaka Allah yace ko kuma mu karbi rayuwarka ma'ana mu jinkirta musu har ka gama lokacinka ka tafi fa ilaina marji'uhum Allah yace a ƙarshe ne makomar su zuwa gare mu ne an gane ko ma'ana za su kare ni kan za su kawo gare za su koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya aikata ayyuka na kwarai ya cancanci sakamako wanda yake na kwarai wanda kuma ya kangare ma Ubangiji subhanahu wata'ala karshen shi dai komawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala kuma irin abin da ya shuka shine zai tarar da shi shine yace auna tawaffayannaka ko kuma mu karbi rayuwarka ba tare da mun azabtar da su ba fa ilaina marji'uhum Allah yace makomar su dai a karshe zuwa gare mu thumma Allahu shahidun ala ma yafalun sannan Ubangiji ta'ala mai sheda ne akan duk abin da suke aikatawa na alkhairi da na sharri Ubangiji ta'ala mai sheda ne ya san abin da bayinsa suka aikata kuma ya san menene suka cancanta na sakamako kenan wannan duka ka shede ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake yi ga waɗanda suka fandare masa wali kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun wa yaquluna mata hadha al wa'du in kuntum sadiqin قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وبنجي تعالى كتشوى ولكل أمة رسول قوة الأمة الله يجي تنادى منزون مسمى دمك تورومتا أنغاني قول كمرين يجي ولقد بأثنا fi kulli ummatin rasulan an yu'budu allaha wa yajtanibu at-taghut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma Allah yace face mai gargadi sai ya wuce a cikin ta shine nan yace wa li kulli ummatin rasul na ga kowace al'umma daga cikin al'ummun da suka gabace ka Allah yace rasulun manzuna musamman sai yace fa idza jaa rasuluhum in har wato manzon su yazo musu suka karyata shi Allah yace kubi ya bayyana hun bil kisbi sai a yanke hukunci tsakankanin su da adalci karshen karyata manzanni shine tabewa da hallaka tabewa da hallakan wannan shine adalci kenan iya abin da suka cancanta don haka Allah yace wa hum la yuzlamun su bayi ba a zaluntar su a azabtar da su ba tare da laifi ba kuma Ubangiji ta'ala baya azabtar da bayi ba tare da turo manzo ba sai ya turo manzo wannan manzo ya kiraye ku zuwa kadaita shi a cikin ibada ya isar muku da sakon ubangijinku ya nuna muku hanya ta kurai wanda ya dace ku bi ya nuna muku hanya ta banza wanda ya dace ku nisanta in kun kishi kun ki gani to karshe kuma shine tabewa da hallaka an gane ku dan haka Allah yace walau anna ahlakanahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى وَنَجِدِ تَعَالَى يَجِدْ دَا أَجِي مُنْ هَلَّكَ دَوَتَ أَذَابَ كَافٍ تُرُودَ مُنْزُو دَا سُنْ كَفَى مَنَ خُجَّ سُنْ چِي لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَ يَا أُبَنْجِجِ مُمِيَهَنَا كَتُورُ مَنَ دَوَنُ مَنْزُو فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مُبَ آيُوِنْكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ كَافِمْ مُكَسْكَنْتَ مُولَكَنْتَ مُكُنْيَتَ أَجْكِمْ مُتَ تو ده هكا الله يتي ولكل أمة الرسول يتي قوة الأمة تنادى منزونا مسمى ده الله يتورو متى كنا ونن منزوكما إذن يزو سككر يتاشق أبن ده ذي بيوبا شين الله يتي فإذا جاء رسولهم إم منزن سيازو مسو سككر يتاشق ونجي تعالى يتي قوبي بينكم بالكسب sai a yanke hukunci tsakankanin su da adalci kamar yanda annabi Nuhu ya kwashe shekara 900 yana wa'azi basu amsa masa ba face ƴan kadan waɗanda suka amsa masa Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su tare da manzan duk waɗanda suka kangare masa gaba ɗayan su shine tabewa da harkarshen su tabewa da halaka haka mutanen annabi Lutu da suka karyata shi Ubangiji ta'ala ya halakar da su da sauran manzanni sai yace wa hum la yuzlamuna, Allah yace su bayi ba a zaluntar su, kenan halakar da suka fada cancanta ne suka yi a sanadiyar sun karyata musulmi. Sai yace wa yaquluna mata hadhar wa'du in kuntum sadiqin, fada suke wai yaushe ne wannan alkawari na tashin alkiyama, an gano, ko kuma yaushe ne wannan alkawari da kake mana na saukar azaba in har ba mu gaskata ka ba. In kuntum sadiqina, wai in har kun kasance masu gaskiya kai da mabiyanka, cewa wai in ba mu yi imani da kai ba wata azaba za ta biyo baya, ko kuma kai da mutanenka wai fada kuke cewa nan gaba akwai wata rayuwa shine tashin alkiyama. Shi ne Allah ya ce wa yaquluna, faɗa suke, mata hadhal wa'd, wai yaushe ne wannan alkawali, in ma alkawali na saukar azaba ko kuma alkawali na tashin kiyama. In kuntum sadiqina, in har kun kasance kenan kai da mabiyanka masu gaskiya, abinda kake mana alkawali ya zo mu gani. Kenan wannan isgili ne da ba'a suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'mini. Allah ya ce kulla amliku li nafsi, ce da su ni bana iya mallaka ma kaina barran, wato ije cuta, wala nafa'an ko janyuta, an gane ku, ni ban isa ba in ije ma kaina wata cutarwa, kuma ban isa ba in janyo ma kaina wani amfani, bana iya mallaka ma kaina ɗaya daga cikin wannan, domin janyo amfani ko ije cuta abu ne wanda yake yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake cewa ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa in yamsasaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin in yamsasaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. To dan haka sai yace kulla amliku li nafsi darra, ce da su ni bana iya mallaka ma kaina ije cutarwa ko mun kankantatta, wala nafa kuma bana iya mallaka ma kaina jinyo amfani, kul inni la amliku lakum darran wala rashada, kul inni lan yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa ma sha Allahu sidi, abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so ya samar da ni na amfani ko kuma ije cuta. Sai ya ce li kulli ummatin ajal, kuma kowace al'umma tana da ajali, ma'ana tana da ƙarshen lokacin da Allah ya kayyade mata wanda ba ta ketare shi. Sai ya ce idza jaa ajaluhum, in har ajalin su ya zo, fala yasta'khiruna sa'atan, Allah ya ce ba sa jinkiri ga barin lokacin su daidai da kibtawar ido, kar ka fahimci sa'a anan minti 60, abinda ake nihi da sa'a lokaci wanda yake takaitacce daidai da kyautawar ido, in dai lokaci yayi to ba maganar a jinkirta ma bawa, da zai bada duk abinda yake duran kasa na arziki a kara masa daidai da sekund daya, ba maganar a kara masa. Wala yastaqdimuna, haka Allah yake kuma ba sa gabatar lokacin su kafin yayi, kenan abu ne wanda Allah ya riga ya kayyade shi, baka isa baka gaggauto shi, kuma in lokacin yayi baka isa baka jinkirta shi. Shine yace li kulli ummatin ajr, kowace al'umma tana da lokaci da Allah ya kayyade mata. Idza jaa ajaluhum, in har ajalin su ya zo, fala yasta'khiruna sa'atan, ba sa jinkiri gabar lokacin daidai da sa'a da daidai da kyautawar ido, wala yastaqdimuna, Allah yace kuma ba sa gabatar lokacin kafin yayi. Kula ara'aytum in ataakum azabuhu bayatan aw naharan ma za yasta'jilu minhu al-mujrimun athumma idza ma waqa'a amantum bi al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun thumma qila lil ladina zalamu dhuqu adhaban khuldi khuld thumma qila lil ladina zalamu dhuqu adhaban khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Ubangiji ta'ala ke cewa kul ara'aytum, ce da su ku bani labari, in ataakum azabuhu, in har azabar ubangijin ku ta zo muku bayatan a cikin dare aw naharan ko a cikin yini, ma za yasta'jilu minhu al-mujrimu, wai menene masu tsaurin kai suke neman gaugawa game da shi. Kamar anan usulubi ne na laranci, in mutum ya aikata abin da bai dace ba sai ka ce wai wannan me yake jira game da abin da ya aikata, ma ba janaita ala nafsi, menene ka aikata ma kanka, yanzu me kama kanka, mutumin da yayi laifi zaka ce masa yanzu menene kai to anan gaugawa suke Allah ya saukar musu da azaba cewa in har manzon Allah da mabiyansa gaskiya suna da gaskiya game da cewa in har an karyata shi azaba za ta biyo baya shine anan Allah ya ce kul ci da su a ra'aytum ku bani labari in atakum azabuhu in har azabar ubangijinku ta zo muku bayatan a cikin dare aw naharan ko a cikin yini ma za yasta'jilu minhu almujrim wai menene masu tsaurin kai suke neman gaugawa game da shi kenan azabar da suke cewa ta zo in har da gaske ne to gata ta zo sai me kuma yanzu Allah ya ce afumma a wannan lokaci ne sun ma'anan malamai suka ce bi ma'ana hunalika an gane ko ba ta nuna cewa adafi ne anan afumma idza ma waqa'a amantum bi ubangiji ta'ala ya ce yanzu a wannan lokaci ne idan azaba ta abku amantum bihi za ku gaskata da ita ma'ana yanzu a wannan lokaci da azaba ta tabbata za ku ce kun yi imani kun gaskata